Manunia. Dala mu dai majalisar kasa ta fara daukar mun dora tukunyoyin bukatu kashi kashi.
Ba timo suke irin wannan abun ba. Shakashan da suka yi tsakanin bodin jibiyar da ta dora Allah kade sun yi fushi.
Shin me ne wuce lami lafiya? A bada aiki irin wannan ne ya kudin kudi da yawan gaske. Yau shekara 17 ba kan mara shi ba kuma an rasa wanda zai magana.
Game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kausa kausa.
Zaga ana fama da irin wannan a Kano. Ana fama da irin wannan a Zamfara. Ana fama da irin wannan a Sokoto. Ana fama da irin wannan a Benue. Saboda haka idan ba an nasu to sai izo ya kai mutane wato ramin da muke gani to ba za a fita.
To ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da ya kara taki
karin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta wannan manufofin dama manufofin ne jali hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi yake talaka kuma yana kara zama talaka
wannan fa so mun taumaka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku zaci wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa yana ta ƙara armashi shiri na 127 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin al'ummomi na ci gaba da samun tagomashi mai yuwa kuma tafiyar ta tso tagomashin ce ta sa wasu sabbin ƴan majalisar ƙasa suka fara kai kokon buƙatar mutanen su da suke ganin sun yi laushi domin kuwa dan majalisar kilan tarayyar Najeriya ono Honorable Yusuf Shitu Galambin jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da yace a gaskiya abun akwai ban haushi.
Abu ace ra ma'anar shi ne su kamban da su wani aiki gaba ɗaya masu kwashe kayan su ba masa kula aiki ba. An ba da wani aiki a shekara 17. Mun sani da wani tabiya kuɗi ba kuɗin kuɗi ma yawan gaske don ganin cewa an gama wani aiki. Amma har yanzu ko idan kauce mu dole kafin ka je zai tashi hankali. In kauce ga kafin ka je shawarin shi ba hanyar batun sun ke tani shin zai yi wuce lami lafiya a ba da aiki irin wannan mai hakuran kuɗi da yawan gaske yau shekara 17 ba a kammala shi ba tun kun gila kuma ya kwashe kayan sa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana to wannan shi ne ya samu kawo ran kuɗi da yawan majalisa domin majalisa ta bincika shi ne ya faru laifin na waye to majalisa ta amince za a kafa kwamiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin a bisa wa tabbatar wannan aiki ya kammala.
Shima dai sanata Abdulaziz Al-Adwa na jihar Katsinawa ya yi koke akan harbarban da ake zargin jami'an hukumar kastam na yi cikin fushi.
Abin da ya jawo hankalina shi ne na samu labari chief of staff na gwamnanmu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurum sai suka bude mashi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi. Wannan abin shi ya ja hankalina na ga bai dace ba domin ba tun yau suke irin wannan abin ba. Shakashan da suka yi tsakanin bodin jibiyar da ta daura Allah kaɗai sun iya fushi. To ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewa in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yadda za ka yi amfani da ita. Na farko dai idan ba kai kanka rayuwarka za ta salwanta ba ne ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana son ya kashe ka ba ne to bai kamata kai halbi ba. To shi yasa na ga wajibi ne in kawo wannan kuduri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a bangaren su sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyon bayan su ga wannan kuduri da na kawo kuma su ma sun nuna bacin ransu sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a bangarorin su. To babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an customs yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace.
Tun bayan rantsar da sabbin gwamnatoci a Najeriya wasu ke ganin akwai waɗanda suka fara sanin gwamnatin da alamar kaiwa 'yan adawa laushi. Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuno su gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi.
Kamun ludayin gwamnati a wajen mu zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali. Babu wata gwamnati musamman in ɗauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan watakila me wani abin da aka fara mumuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani amma da zuwa yanzu ban ga wata jaha da zaka je ka tara babu wadansu rigingimu wanda inda so samu ne bai kamata a kawo wadannan rigingimu a wannan lokacin ba idan kuma ka zo ka dauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne karka manta maganar harkar man fetur da maganar wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawar farashin kayayyaki wanda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi
amma menene kake ganin ya sabbaba wannan yanayi na kamun lulayen gwamnatoci musamman a matakin jihohi misali
mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci zaka ga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an nasu an gani ba to sai izo ya kai mutane wato ramin da muke ganin da shi ba za a iya fita ba
game da maganar ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin fikafikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa koda ko zai ta faman numfarfashi
to wannan ka'ida ce dama da take ta harkan a jari hujja wato shi wannan tattalin din yana daga cikin abubuwan da aka ce ayi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi in ka lura tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka ringa yi kenan gwamnatin Buhari ta ci bashi har ya wuce kima to kuma duk ba su kan nan akwai ka'idoji irin na wannan magana cewa a cire tallafi a kara haraji da sauransu to waɗannan manufofi ne dama na neoliberal economy wato harka na jari hujja wanda dama matukar kasa tana bin su ba yadda za ta yi dole ta tsaka kanta za su sha wahala waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi ne ƙarfi kala ƙarfi ke talaka kuma yana kala zama talaka kafin gwamnatin ta zauna ta fito da wasu manufofi da kila za a samu sauki al'umma sun sha wahala wato ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce albarka sun ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta shi ne ake ganin cewa mai ya ƙara a kasuwan duniya don haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su ƙara sannan na biyu faɗuwar darajar naira yanzu kasuwar ne aka ce naira ta nemo ma kanta kima a kasuwa don haka hanyar neman kima kenan ya zama ajiyar nan naira ta kai naira 800 da wajen 50 to kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dala naira suke saidawa su saidara shigo da masu to a irin yanayi wannan to zai kasance dama farashin naira ya faɗi don haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya yi tsada to waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya ƙaru wannan kuma bamu ga komai ba matuƙar dama Najeriya ta cigaba da ba jari hujja bori kai yana hawa to in Najeriya sun dinga wahala kenan har sai an kai mutane sun shiga wani hali
sai dai kuma su ‘yan adawa a jihar Jigawa irin honorable Nasiru Garba Ɗantiye baje buhun buƙatar bayyana musu halin da aka karɓi gwamnati suke suna masu cewa ko da ba a musu bayani yanzu ba to a gaskiya suna bumbashi
har yanzu ba maganar da muke yi a jihar Jigawa mai girma gwamna bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada da tsohuwar gwamnati bashi da dukiyoyi na gwamnati domin mu san halin da ake ciki domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolin mu gwamnati zata mana
amma baka ganin cewa tunda gwamnatin jam'iyya ɗaya ce ba bukatar ai wannan misali dala-dala din
idan gwamnati ɗaya ce duk ƴan jigawa ƴan jam'iyya ɗaya ne wannan magana ce ta haƙi a baya
to dan haka ne
akwai ƴan jam'iyyar APC wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu makudan kuɗi da aka ware aka ce za a sai motocin nan babu motocin nan babu kuɗin ya aka yi kaga inda an zo mana bayani an ce ga abin da aka gada ga abin da aka gada ga abin da aka gada za mu iya duba a nan mu ga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su wannan magana ne haƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙi da ɗaja ba na tsohon gwamna ba ba na sabon gwamna ba a dokar Najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani
iya ta batutuwan da zamu iya bada muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkan masu dafifin dafe mu da fi ko cewa kwanakin da aka kiɓa musu fa suna ƙara ƙarewa tun da dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake fushi domin kuwa daga juma'a nan ma dai saura kwanaki 1,407 ne su yi sallamar su cikin kudurin da suke ganin suna da taushi kuma madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da koda mun ɗora tukunyar manuniya sai mun jira don su ke kawo makamashi ni Isa Lodi karan da kan shirya gabatar ne nake cewa sai ko wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuni.